Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 26 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO yayi gargadin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 2 idan har ba a samu ingantaccen allurar rigakafin cutar ba. Prime Minister Lebanon mai jiran gado Mustapha Adib ya yi murabus daga mukaminsa. Sannan za ku ji cewa a yau Asabar, 'yan sandan Faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin Paris.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jihar Borno, bandarar 'yan sandan jihar ta tabbatar da wani harin kwantan bauna da wasu da ake zaton cewa a 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai kan tawagar gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum.
Jama'a, hakan har aka ce civilian da security kace-kace, gaskiya al'amari na ya kamata mu 'yan Maiduguri gaba daya, birni da kauye, mu tahi mu tsaya akan wannan al'amari, ba wai gwamnati kadai ba, da addu'a kuma da mu tahi da karfin mu kuma mu yaki wannan mutane.
Haka kuma za ku ji cewa dakarun rundunar Operation Sahel Sanity sun hallaka 'yan bindiga da'i 21 a jihar Katsina tare da ceto mutane 3 ciki har da jariri dan wata 8.
Gaskiya ne, sojoji sun yi kokarin gaskan gaske sun kashe 'yan ta'adda guda 20 ko 20 ko 21 kamar yadda ka ji labari din. Gaskiya ne wannan.
Za ku mu leƙa jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban ƙasar Tanja Mamadu ta ɗauki matakin ladabtar da wasu 'ya'yanta da take zargi da laifin bijirewa dokokin jam'iyya, yayin da su kuma suka ce hakan ba zai yiwu ba. Raba mai kiri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan fa, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 2 idan har ba a samu ingantaccen allurar rigakafin cutar ba. Jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar Dr. Mike Ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan ƙasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙi da yaɗuwar cutar ta coronavirus ba. Yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan 1 a duk faɗin duniya, sannan ta harbi mutum miliyan 32.5 a cewar alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta fitar. Gargaɗin jami'in na hukumar lafiya ta duniya WHO na zuwa ne yayin da nahiyar Turai ke ganin ɓarkewar cutar a karo na biyu, lamarin da ya sa gwamnatoci a sassan nahiyar suka maido da matakan hana yaɗuwar cutar. Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte ya bayyana hauhawan adadin masu kamuwa da cutar a matsayin babban abin damuwa, yayin da ƙasar take ba da rahoton samun sabbin masu kamuwa da ita waɗanda adadinsu ya kai 2,777 a rana guda. Prime Minister Lebanon mai jiran gado Mustapha Adib ya yi murabus daga mukaminsa. Shi dai Adib ya gaza kafa sabon gwamnatin da za ta mai gurbin wacce ta yi murabus ne bayan mummunar fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa da ke Beirut. Cikin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar ta kafar talabijin a ranar Asabar, Prime Minister ya ce ina mai ba ku haƙuri na gazawa da na yi wajen ci gaba da ƙoƙarin kafa gwamnati. Shi dai Adib ya kwashe tsawon lokaci yana tattaunawa da ɓangarori daban-daban na 'yan siyasar ƙasar domin cimma matsaya kan yadda za a kafa gwamnati, amma abin ya cutura. A yau Asabar, 'yan sandan Faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a kusa da tsohon ofishin mujallar nan mai wallafa bayanan barkwanci ta Charlie Hebdo. Da yammacin jiya Juma'a, 'yan sandan suka saki wani ɗan asalin ƙasar Algeria mai shekara 33 wanda shaida ne da ya bi mutumin da ya kai harin domin ya kama shi, bayan da masu bincike suka gaskata bayanansa. Zuwa safiyar yau Asabar, ana tsare da mutum 7 waɗanda ake zargi da hannu a harin wukan na ranar Juma'a, ciki har da wanda ya kai harin. Mutumin da ake zargi da kai harin wani ɗan asalin ƙasar Pakistan ne mai shekara 18 wanda ya isa ƙasar ta Faransa shekaru 3 da suka gabata ba tare da rikiyar wani babba ba. hukumomin sun ce ba su fayyace ko harin yana da alaka da mujallar ta Charlie Hebdo ba. Masu kishin Islam sun taba kai hari ofishin mujallar a shekarar 2015 inda mutum 12 suka mutu. Ana kuma kan yi wa wasu 'yan ta'adda 14 shari'a akan wannan hari bayan da aka tuhume su da aikata wannan laifi. Ita ne mujallar ta Charlie Hebdo ta fusata musulmi bayan da ta wallafa wani hoton batanci akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma bayan nan mata sake wallafa wani makamancin wannan hoto na batanci gabanin shari'ar da ake yi. A makon da ya gabata, 'yan sanda suka dauke shugabar sashen kula da ma'aikatan mujallar daga gidanta bayan da aka yi ta aika mata da sakonnin barazanar kisa gabanin a fara shari'ar.
To da farko a jihar Borno, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da wani harin kwantan bauna da wasu da ake zaton cewa 'ya'yan Boko Haram ne suka kai ga tawagar gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da wani hari da aka yi wa tawagar gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum a jiya Juma'a a kan hanyar su na zuwa garin Baga. Tun a makonni biyu suka gabata ne dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kafa wani komiti karkashin shugabancin kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Barista Kakashe Ulawan da ke shirin yadda za a mai da 'yan gudun hijira da ke tsugunne a garin Maiduguri zuwa garin Bagan. Rundunar ta tabbatar da wannan harin ne a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Edward Kunyi aiki wa manema labarai ta hanyar sada zumunta da ake kira WhatsApp da ke nuni da cewa wannan harin ya rasa da wasu jami'an 'yan sanda 8 da civilian JTF 3 da dukkaninsu suka rasa rayukansu yayin da wasu fararen hulan guda 13 suka samu raunuka. Da yanzu hakan ana nan ana masu magani. Sai dai wannan rahoton daban na nuni da cewa an kashe jami'an 'yan sanda ne 11 da kuma jami'an soja 6 da wasu fararen hula 13 yayin da wasu fararen hula da dama suka samu raunuka da kuma yanzu hakan ke ci gaba da samun magani. An kuma tafi da wasu motocin gwamnati guda 6 da wata babbar motar 'yan sanda da ake kira APC guda 1 da kuma tuntubi daraktan huda jama'a na rundunar sojan Najeriya wato kansa Sarki Musa ta hanyar WhatsApp game da abubuwan da ya waka nan. Sai dai ce da ni in yi hakuri in tuntubi mutanen da suke can ganin cewa wannan shine karo na biyu da ake kaiwa tawagar gwamnan harin. Hakan yasa na ji ra'ayin wasu al'umman jihar Borno ko me za su ce game da wannan sabuwar harin.
Sunana Umar ne. Gaskiya wannan harin ba mu ji dadin shi ba, har ga Allah wannan abun ya zo mana as shock, ba mu ji dadin sa ba. To amma kuma gaskiya we are calling on the federal government, that's the president himself, yazo ya dau mataki akan wannan abun. Wannan abun iso ba dan ranar da talakawa za su gaza abun gaba ɗaya duka mu ba zai mana daki.
Usaini yazo wancan kwanaki baya ma gwamnati yayi magana akwai sojoji fiye da misali wuri a can, amma har akan hanya a zo kuma ana ƙara tarewa jama'a hakan har aka ce civilian da security kace gaskiya al'amari na ya kamata mu 'yan Maiduguri gaba daya birni da kauye mu tahi mu tsaya akan wannan al'amari ba wai gwamnati kadai ba da addu'a kuma da mu tahi da karfin mu kuma mu yaki wannan mutane. Security gashi nan shekara da shekaru har yanzu ba a yi komai ba, abin mu yafi karfin Boko Haram masu kare wannan al'amari.
Kina ne kuke ganin wannan matsala ke dada kunno kai ganin cewa akwai jami'ai sosai tsoro sosai a kasa.
To gashi bangaren Bagan nan an ce wurare ta Bagan ko ina akwai sojoji sosai, amma ta yaya waɗannan mutane za su fi karfin soja? Sojan Najeriya bai kamata a ce wani abu ya fi karfin shi a cikin gida ba ma, wanda kuma wani bangare guda har yanzu akwai jirgi na sama akwai ko sojan kasa wannan yanda aka zuba su bai kamata a ce wani mutum ya kafa maki kan hanya har ya tare tawagar gwamna ma.
A daidai wannan lokacin ne kuma jami'an sojan Najeriya ta ce ta binne wasu jami'an sojan ta guda 3 da su ma aka kashe a hanyar Dambuwa tare da komandan sojan da ke garin Dambuwa da ake kira Kanal Bako wanda aka yi jana'izar tun kwanaki 4 da suka gabata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Koriya ta Kudu ta ce tana neman makwabcinta ta arewa ta binciki kisan wani jami'inta da ke aiki da hukumar kula da harkokin su da ta yi. Tana mai ba da shawarar cewa ya kamata kasashen biyu su haɗa kai su binciki lamarin da ya kai ga harbe jami'in nata. Wata sanarwa da ofishin shugaban ƙasar ta Koriya ta Kudu ya fitar bayan wani taron kwamitin tsaron ƙasar da aka yi a ce Juma'a ta ce hukumomin ƙasar sun yanke shawarar neman a gudanar da bincike na haɗin gwiwa idan har ya zama dole. Koriya ta Kudu ta ce za ta ci gaba da gudanar da binciken ta na kanta. domin ta fahimci akwai wasu bayanai da suka yi bambara kwai cikin bahasin da Koriya ta Arewa ta gabatar kan kisan ɗan ƙasar nata. A yau Asabar, babbar jam'iyyar adawa a Koriya ta Kudu ta ce haƙurin da shugaba Kim ya bayar ba na tsakani da Allah ba ne, lamarin da ya sa ta yi kira ga gwamnatin shugaba Moon Jae-in da ta gabatar da wannan ƙorafi a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A dai jiya Juma'a, shugaba Kim Jong-un ya miƙa saƙon ba da haƙuri ga ƙasar ta Koriya ta Kudu bayan wannan kisa na farar hula a wani yankin teku da ƙasashen biyu ke taƙaddama a kai. Amurka ta ce ta ba yankin Sahel da ke Afirka wani sabon tallafin kuɗi na dala miliyan 152 domin agazawa yankin wanda ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da rigingimu a duniya. Wakilin Amurka na musamman mai kula da yankin na Sahel, Peter Pham, ya bayyana hakan ne bayan wata ziyara da ya kai yammacin Afirka inda ya dangana da ƙasashen Burtaniya da Jamhuriyar Nijar. Tallafin zai je ga al'ummomin da ke cikin mawuyacin hali ne a Burkina Faso, Mali, Mauritania da kuma Jamhuriyar ta Nijar. Shi da yankin na Sahel na fama da matsalolin masu ikirarin jihadi da na sauyin yanayi da kuma rigingimu na siyasa. A cewar wakilin Amurkan, yayin wani taro da aka yi inda aka bayyana tallafin wanda cibiyar Wilson Center Africa ta shirya, sama da mutum miliyan 2.5 sun fice a gidajensu a yankin na Sahel, miliyan 3.3 na bukatar agaji da tsaro. Yana mai cewa Amurka na mai alfaharin zama babbar mai ba da gudunmawa ga yankin. Waɗannan kuɗaɗe sun fito ne daga sashen kula da yawan al'umma da 'yan gudun hijira da masu yin ƙaura a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma hukumar raya ƙasashe masu tasowa da ba da agaji.
To, a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun rundunar Operation Sahel Sanity sun hallaka 'yan bindiga daɗi 21 a jihar Katsina tare da ceto mutane 3 ciki har da jariri 'yan wata 8. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na Operation Sahel Sanity sun sami kiran neman ɗauki ne yayin da 'yan bindiga daɗi suka afkawa ƙauyen Doka da ke karamar hukumar Faskari a jihar Katsina, inda take dakarun su kai wannan ɗauki. Isar sojojin ke da wuya suka buɗe wuta akan 'yan bindiga daɗin, inda suka kashe kimanin guda 21 nan take, yayin da wasu 'yan bindigar kuma suka tsere cikin dazuka tare da raunuka na harbin bindiga. Bayan dai kammala wannan gumurzu, sojojin na Operation Sahel Sanity sun kuma ceto wasu mutane 3 da 'yan bindiga suke garkuwa da su, a ciki har da jariri ɗan watanni 8. Da ya shafe kwana 23 a hannun 'yan bindigar. Rundunar sojojin ta ce a nata ɓangaren ta yi hasarar wani hafsa guda ɗaya da kuma sojoji guda 2, yayin da ƙarin wasu sojoji 2 kuma suka samu raunuka amma suna murmurewa a wani asibitin sojoji. Mutanen jihar Katsina irinsu Bashir Dan Musa na daga cikin masu jinjinawa kwazon irin na sojojin.
Gaskiya ne, sojoji sun yi kokarin gaske sun kashe 'yan ta'adda guda 20 ko 20 ko 21, kamar yadda ka ji labari din, gaskiya ne wannan. Kuma sun ceto wasu mutane ciki har jariri dan wata 8 da 'yan kwanaki haka. Wato abin da nake gani, wannan abin da sojoji suke yi gudunmawar da shi shugaban ƙasa ya kai, wato tana yin tasiri ba kaɗan ba a yankin namu. Da can wajejen dajin Rugu, wajen Dan Musa Safana, har yanzu wajejen Faskari din. Kuma kullum wato kasan da yake su ana kai musu hari inda suke da maɓoye su da mafakansu. To su kuma yanzu akwai abin da Bature ke cewa backlash attacks. Amma da irin ta'addancin da aka yi 'yan shekwatanni da suka wuce, to an samu sauki sosai akan haka ba kaɗan ba.
Su ma 'yan ƙungiyoyin fararen hula a jihar Katsina irin su Abdullahi Aliyu Katsina ya ce irin wannan nasara da sojojin suka cimmawa shi ne fata da addu'ar Katsinawa.
Nasarar da su jami'an sojoji suka samu a wannan shine fata da addu'a da 'yan Najeriya ke dare da rana, domin Allah ya ba su sa'a da nasara na kakkaɓe 'yan ta'adda gaba ɗaya, ba ma kashe su ko kama su ba. Labari ne mai daɗin ji ga iyalai na 'yan uwan wanda aka ceto da iyalan waɗanda har yanzu ake riƙe da su. An sa musu fata cewa su ma 'yan uwansu in Allah ya yarda za su dawo. Kuma labari ne mai ƙarfafa gwiwa ga sauran al'umma wanda wannan annoba ba ta shafa ba.
A 'yan kwanakin nan, babban Hafsa Hassan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ya shafe kwanaki masu yawan gaske a cikin dazuka na jihar Katsina, inda yake ci gaba da karawa sojojin kwarin gwiwa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan hoɓɓasa na dakarun Operation Sahel Sanity zai kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina da ma makwabtanta. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma bari mu gaskiya jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban ƙasar Niger Tanja Mamadu ta ɗauki matakin ladabtar da wasu 'ya'yanta da take zargi da laifin bijirewa dokokin jam'iyya. Sai dai kuma waɗanda abin ya shafa na cewa ba za ta yiwu ba, saboda haka za su gazaya kotu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Rashin mutunta ka'idodin jam'iyya da rashin yi wa na gababbiyayya na daga cikin laifukan da shugabannin jam'iyyar MNSD nasara a ƙarƙashin jagorancin sakataranta Maitre Mai Sale Jibrilu suka bayyana a matsayin dalilan hukunta wasu abokan tafiyarsu, kamar yadda yake kunshe a sanarwar da suka fitar a ƙarshen wani taron da ya gudana a cibiyar jam'iyyar da ke nan Yamai. Zainadu Gado Sabo mamba ne a kwamitin kolin wannan jam'iyya.
Na farko dai akwai mutanen da su aka ce an hidda su daga farti sun kai mutum biyar, jama'a ce duka aka gamu aka tattamana a galalle hukumcin nan da aka ma wannan mutum biyar ya dace mutane suka bada goyon bayan su aka aikata. Na biyu akwai mutum takwas, to su kuma mutum takwas din nan sai aka dakatar da su wata shida, su ma a galahin su bai kai galahin wa'anga biyar kin ba.
Dan majalisar dokokin ƙasa Murtala Alhaji Mamuda, da ke ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya shafa, ya ce za su kalubalanci uwar jam'iyyar a kotu.
Kamar da dokokin ƙasa suka bada na fati ɗin, an wannan abin kamar suka yi tabbata suka aiko takardun magasuwa ne, kuma za mu shigar da ƙara, kuma can ma da ja mun ɗauki lauya wanda yake kula da wani abubu. Kenan bamu yar da shi ba, ko matakai za mu yi matakin shari'ar ƙasa, za mu yi mitse bisa kan fannin siyasa, za mu kwaci hakimu. Babu wani ja da ba, kuma ba alamanta ba duka da abin da aka yi.
Sai dai kuma a ɗaya ɓangare shugabannin jam'iyyar na ganin har yanzu akwai wata damar ta daban ga waɗannan mutane.
Ba dan rai ya so ba ne, ya abu ya kai dole sai ka ɗauki hukunci, bayan da za ka yi dole sai ka yi. Amma muna kira gare su yau suka dawo akwai hanyoyin da jam'iyya za ta bi a zo a gyara. Kowa a kullun muna shira yalla tana yiwa sake yanayin zaman su.
Wannan shine karo na biyu da rikici ke barkewa a tsakanin shugabannin jam'iyyar MNSD nasara a cikin shekaru shida kacal, lamarin da Murtala Mamuda ke dangantawa da abin da ya kira rashin iya jagoranci.
Amma inda ba watan da ya ce wani kayan shi amane sai ne ya nuna bai iya jagoranci MNSD, ya kamata yanzu suwa kansu hudu ba su san sukutu matakin da za su dauka da kansu, ba hudu-hudu bar mutane ko kuma ba nuna ba da karhi za su rike fati. Wannan bai wa mu hudi musu a gaban su, kuma kullum za mu hudi musu, kuma za mu hudi a 'yan kasa su kwatar da hankali, kuma duk inda ɗaya MNC da yake ya tahi yanzu ne ma za a fara kokowa bisa kan medo mutumar MNC, bisa kan duk wani wanda zai kawo aikin a sha MNC lokacin da ya kamata.
MNSD nasara wacce ta yi mulkin Nijar daga shekarar 2000 zuwa 2010 ta fadi a zabukan 2011 da 2016, to amma jam'iyyar ta kulla kawance da PNDS tarayya mai mulki a washegarin zaben da ya baiwa shugaba Isu Muhammadu wa'adi na biyu, abinda ya bata damar samun wasu manyan mukaman gwamnati. To sai dai da alama zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a nan gaba ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin 'ya'yanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin adawar lafiya zai duba batun zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Abuja da Kaduna, lamarin da ya haifar da tsegunguma a cikin kasar. Biyo bayan damar da gwamnatin Najeriya ta baiwa kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu na gudanar da jigilan fasinjoji irin ta alfarma tsakanin Abuja da Kaduna da ake kira Shata, mutane da dama ne suka ce hakan zai kara jefa tafiye-tafiyen mota tsakanin biranen biyu, wanda galibi talakawa ke yin su cikin mummunar yanayi na tsaro. Masu ruwa da tsaki sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan wannan batu, yayin da galibi ke ganin talakawa ne za su sha wahala idan manyan jami'ai da 'yan kasuwa suka daina bin hanyar mota daga Abuja zuwa Kaduna. Wasu kuma na ganin ci gaba ne aka samu. To amma wakiliyar sashen Hausa a Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim, ta yi mana nazari akan wannan batu kuma ta shirya mana wannan rahoto.
Hanyar Abuja zuwa Kaduna na ɗaya daga cikin hanyoyi masu hatsarin gaske a Najeriya, inda 'yan kwanaki masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa ke cin karensu babu babbaka, lamarin da ya sa matafiya daga nan babban birnin tarayyar ƙasar ke ƙin bin hanyar mota saboda barazanar matsalar tsaro. Sai dai a cewar Malam Jabil Yunusa, ɗan asalin jihar Kaduna da aiki ya kawo shi birnin Abuja, soma jigilar ɗaukar fasinjoji tsakanin biranen biyu ta jiragen sama ba shi ne mafita ba.
Wannan jirgin da ya fara operation na Abuja Kaduna nan, including ni da kaina, ina ganin gaskiya wannan abin kam talaka wanda shi bai da wani hanya sai dai ya bi hanyar motar nan, muna ganin gaskiya da it's not a welcome development gaskiya, saboda yanzu haka ma kenan ko da ba jirgin, saboda jirgin kasar nan ana ganin masu hannu da shuri wanda ba sa bin hanyar, ba sa gani kamar jami'an gwamnati ba sa bin hanyar, muna ganin kamar ma ba su san inda hanyar take ciki ba. To tokles a ce yanzu kuma an samu jirgin sama, to kin ga Allah kawai ya san yaushe ne wannan hanyar Kaduna Abuja za a magance wannan matsala na sace-sace da condition na hanyar maramuka da wasu abubuwa, za ka ba hanyar ka kan ba gwamnati.
Shi ko Shehu Usman ya ba wannan mataki yayi
ni a matsayin na ci gaba ne, ko da zan iya hawa ko ba zan hawa ci gaba ne, ko ina da zamana akwai wadatar jirgin sama, akwai wadatar jirgin kasa, akwai wadatar motocin hawa, wannan yakan kawo sauki idan mutane suna da ayoyi, suna da daman da za su zaba abin da za su iya. Fatan mu ma a samu masu jiragen yawa, in suka yi yawa kudin zai kasa.
Wannan yunkuri dai na soma zirga-zirgar jiragen sama na musamman tsakanin biranen biyu sauki ne babba ga manyan jami'an gwamnati da 'yan kasuwa, sai dai ga ka magance matsalar da hanyar ke fama da ita babu rana. Amma a cewar kwararre a harkar sufurin jiragen sama Captain Bala Jibrin, ba haka abin yake ba.
To idan yau jirgi tsakanin Kaduna da Abuja tsoron ɗan fashi da makami ko tsoron ɗan kidnappers ne yasa aka buɗe ta, to in aka yi ya ƙara amfanar da filin jirgin saman Kaduna, ya ƙara amfanar da filin jirgin saman Abuja, kuma wannan airport da man an yi su don a yi amfani da su ne ba don kawai jirgi sau ɗaya ya tashi daga Kaduna ya tafi Lagos a rana ba, saboda ka wannan mu abu ne mai muhimmanci a gare mu. Kuma ina son mutane su fahimta gwamnati ba ita take ba da izinin a yi fara safara daga wani gari zuwa wani gari a cikin kasa ba. Kai ne da kanka zaka ce ga da kake so, sai ka ga gwamnati cewa ga abin da zaka yi. Wanda ake neman izini shine tsakanin wata kasa da wata kasa, to don haka wannan ba wai na gudun masu fatakin dare ba, a'a ba haka bane.
A cewar masanin tsaro General Tijjani Gamawa mai ritaya, sai gwamnati ta ƙara ƙaimi a sha'anin tsaro da ke addabar hanyar ta Abuja Kaduna.
Wa'annan abubuwa dole ne mu tashi mu tsaya a jajirce, shure-shure ne baya hana mutuwa. Dole ne shi shugaban kasa yana iya bakin kokarinsa ya tsaya ya jajirce wa'annan jami'an tsaro. Don Allah da Annabi, idan ba za su iya yin wa'annan abubuwa ba, su duba rayukan mutane, su duba dukiyoyin mutane. Ba abu na tashin hankali yau ka tashi zuwa Kaduna zuwa Abuja ka je filin jirgin kasa wanda yake wannan matalaka ba zai iya biya ba. Kaga jami'an tsaro sun zo su ma suna shiga wannan jirgi suna tsoro su hanyar Kaduna zuwa Abuja.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, Hajiya Hauwa Usman da Alhaji Abubakar Sani su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batun.
Ya ba garamman daɗi na ji bana kaddamar da wannan jirgin sama da aka yi, yana da matukar muhimmanci ba yadda za a yi dai a harbo jirgin. Amma kuma ina mai ba gwamnati shawara don Allah a ƙara tsaro akan hanyar nan, saboda har yanzu dai talakawa hanyar nan suke bi.
Gwamnatin kasar nan dai babu abin da ke yi don talaka. An tunkuro da jirgin kasa zuwa Abuja Kaduna don talaka. To yanzu an kai shi 2,000, to ba gara talaka ya koma zai shiga mota ba, tunda an wayi gari ma yanzu ga jirgin kasan ma an fara kai mishi hari. So kaga maganar tsaro babu a nan. Sannan a cewa kuma an girgiro da jirgin sama, ko dai fatan mu kawai shine Allah dubi talaka da kasan nan.
madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Shamsiyya Hamza Ibrahim da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Baba Makeri, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau daga Sade Sa'idu Daura, shi kuma cewa yayi sadan VOA Hausa. Jami'an tsaron 'yan sanda har 30,000 da aka jibge a jihar Edo wajen gudanar da zaɓe. Da haka ake jibge jami'an tsaro a duk jihar da 'yan ta'adda suke kai hare-hare. Da tuni an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a Najeriya, amma sai gashi an ba harkar zaɓe muhimmanci da ba a ba rayukan jama'a ba. Shi kuwa Aliyu Muktar Umar Kwali a Kano cewa yayi shugaba Alhassan Ouattara, ka sani fa guguwar nan da ta kada tsohon shugaba Laurent Gbagbo akan ƙudurin zagaye na uku, to kai ma fa tana nan tana jiranka. Sai kuma sako na gaba wanda kuwa haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Sabo sarkin sansani da Sani mai gari dukkansu a jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama, mu kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta taimakawa manoma a jihar Jigawa waɗanda suka yi ta asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Hakika wasu da dama bashi suka karɓa daga bankuna da kuma halin masu hannu da shuni, don haka akwai buƙatar gwamnati ta taimakawa waɗannan manoma. Sakamakon na ƙarshe kuma ke samu ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce muddin za a buɗe kasuwanni da wuraren ibada, to ci gaba da rufe makarantu saboda annobar corona wata bahawar dabara ce. Ya kamata gwamnatin Najeriya da ma na jihohi sake nazari akan wannan batu, domin fa ilimi shine fitila mai haskawa. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To yanzu kuma sai labare, amma fa a takaice.
Wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 2 idan har ba a samu ingantacciyar allurar rigakafin cutar ba. Jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar Dr. Mike Ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan ƙasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙile da yaɗuwar cutar ta coronavirus ba. Yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan 1 a duk faɗin duniya, sannan ta harbe mutum miliyan 32.5 a cewar alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta fitar. Firayim Ministan Lebanon mai jiran gado Mustapha Adib ya yi murabus daga makaminsa. Shi dai Adib ya gaza kafa sabon gwamnatin da za ta mai gurbin wacce ta yi murabus ne bayan mummunar fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa da ke Beirut. Cikin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar ta kafar talabijin a ranar Asabar, Firayim Ministan ya ce ina mai baku haƙuri na gazawa da na yi wajen ci gaba da ƙoƙarin kafa gwamnati. A yau Asabar 'yan sandan Faransa sun tsare wani mutum da ake zargi sun zauna ɗaki ɗaya da mutumin da ya kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a kusa da tsohon ofishin mujallar nan mai wallafa bayanan barkwanci ta Charlie Hebdo. Da yammacin jiya Juma'a 'yan sandan suka saki wani ɗan asalin ƙasar Algeria mai shekara 33 wanda shaida ne da ya bi mutumin da ya kai harin domin ya kama shi, bayan da masu bincike suka gaskata bayanansa.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu taya wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ke Fatakwal murnar ƙaruwa da ya samu na 'ya mace wacce aka raɗa mata suna Rabi'at. Da fatan Allah ya raya, amin. Ya sa madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalu da ya taya ni gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya, ma assalamu.